This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmas Sigarba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 2 ga watan Fabrairu, wato 10 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanin labaran duniya.
To Hawwa, an sake samun wani dan ci gaba a yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas mai cike da sarƙaƙiya. Hukumomi a Libya sun gano gawarwaki wajen 50 a wasu kaburbura biyu a yankin Hamadar da ke kudu maso gabashin ƙasar. Sannan gwamnatin mulkin sojin Sudan ta ce za ta yi shelar kafa sabuwar gwamnati da zarar ta kammala kama birnin Khartoum.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na wannan lokacin muna tafi da tattaunawa da wani masani akan al'amuran tsarin fenshon ma'aikata a Najeriya. Da wasu bangarorin kasar Tuni suka tattara suka fice daga cikin shi.
Su suke more shekarunka na aiki, su suke more kudin rayuwarka, su suke more komai naka.
Muna kuma tafi da fassarar rahoton babban taron wasu shugabannin kasashen Afirka kan gaggauta kawo ƙarshen rikicin gabashin Congo da ke ci gaba da runtabewa.
Rikicin na gabashin jamhuriyar Congo yana ƙara muni ne bayan da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta kwace goma.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafe ciki kuwa har da shirin cike da gaskiya da aka ce wuƙa ba ta huda shi. To amma fa da farko ga kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A Gaza an sake samun wani dan ci gaba a yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas mai cike da sarƙaƙiya, inda sojojin Isra'ila suka janye daga zangon Nazarim, wanda wani dan ƙaramin ziri ne da ya raba yankin biyu. Hakan ya bai ma Falasɗinawa damar komawa sashen arewa inda suke da zama a da. To sai dai faɗan da aka kwashe watanni 15 ana yi ya wargaza a kasarin gine-ginen yankin. An ga motoci shaƙe da kaya, ciki har da tankunan ruwa da akwatuna sun yi sashen arewa a wata hanyar da ta ratsa Nazarim mai tsawon kilomita 6. A ƙarƙashin wannan daidaitawar, an buƙaci Isra'ila da ta bar motocin su ratsa wajen ba tare da wani bincike ba, kuma ga dukkan alamu babu wani soja ma kusa da hanyar. Mai magana da yawun Hamas Abdul Latif Al-Qanu ya ce wannan janyewar ta nuna cewa Hamas a ta bakinsa ta tilasta abokan gabanmu amincewa da bukatunmu. Kuma a cewarsa, hakan ya hana Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cikakkiyar nasarar da ya yi mafarkin yi. Hukumomi a Libya sun gano gawarwaki wajen 50 a wasu kaburbura biyu a yankin Hamadar da ke kudu maso gabashin ƙasar, a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Bala'i na baya-bayan nan da ya ritsa da mutanen da ke ƙoƙarin zuwa Turai ta wajen ratsawa cikin wannan ƙasa ta arewacin Afirka mai cike da rudani. Ranar Juma'a aka samu kabari na farko dauke da gawarwaki 19 a wata gonar da ke birnin Kufra na kudu maso gabashin ƙasar, a cewar hukumar tsaro a wani bayani ta ƙara da cewa an tafi da gawarwakin wajen bincike. Wannan wato bayan da aka kai samame kan wata cibiyar safarar Rabul Adama, an samu wani kabari kuma dauke da mutane akalla 30 a birnin na Kufra, a cewar Muhammad Al-Fadil, shugaban hukumar tsaro ta Kufra. Mutanen da suka ƙetare rijiya da baya sun ce mutane kusan 70 aka binne a wannan kabarin, a cewar sa har yanzu kuma ana kan bincike. A shirye nahiyar Turai take ta mayar da martani cikin sa'a guda muddin Amurka ta labta haraji ma ƙasashe mambobin ƙungiyar tarayyar Turai, a cewar shugaban Jamus Olaf Scholz a wata muhawarar da ta gabaci zaɓe tare da abokin hamayyarsa ta jam'iyyar Conservative mai ra'ayin riƙau Friedrich Merz. A muhawara ta farko da aka yi gabanin zaben da za a yi a ranar 23 ga watan Fabrairu, Mas ya bayyana Shop da mutum mai dari-dari wanda ya jefa kasar Jamus cikin matsalar tattalin arziki, yayin da shi kuma ɗan takarar jam'iyyar Social Democrat ɗin ya gabatar da kansa a matsayin gogaggen shugaba. Da aka tambaye shi ko a shirye kungiyar EU take ta mayar da martani idan Amurka ta labta ma wato kungiyar haraji, Sir Shop wanda ke can baya ga Mas a ƙuri'ar jin ra'ayin masu kada zaɓe, sai ya ce mu membobin kungiyar tarayyar Turai za mu iya mayar da martani cikin sa'a guda.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim zai sake dawa da ƙarshen labaran duniya. To amma kafin nan bari mu je ga batu na farko a cikin shirin, wato batun tsarin fanshin ma'aikata a Najeriya, tsarin da tuni wasu hukumomin gwamnatin ƙasar da dama suka tattara suka fice daga cikin shi, waɗanda aka bari a ciki kuma ke ci gaba da addu'ar neman mafita. Akan haka ne na tattauna da wani masani a harkar tsarin fansho, Dr. Ibrahim Sani.
Fansho kala biyu ne. Akwai na adashin gadan gata ko kuma adashin gata, shine wanda zai rika tara kudinsa bayan ya yi ritaya a rika biyansa. Sannan akwai wanda ake shine ake kira CPS, Contributory Pension System. Sannan akwai wanda ake kira Defined Benefit System, DBS. Wanda ya tara kudi karkashin wannan system din na adashin gata, to yana tara wa kamfanonin da suke yin wannan tara kudi ne, suke businesses, suke kasuwanci, suke juyawa, suna samun riba, ribar da ba sa biyan mutane da shi. Ana cinye kudin mutane musamman ƙananan ma'aikata. Domin idan ka ba da kuɗin, kamar misali inflation a hawar kayan rashin darajar, a lokacin da Buhari ya zo mulki muna da 7%, to yanzu ya kai 40. To misali idan kana naira miliyan 21, to yanzu darajar kuɗinka ya koma miliyan 3 bayan Buhari ya hau ya sauka wannan mulkin sun hau saboda inflation. To kaga idan kai ritaya za a baka ƴan ƙananan kuɗaɗe waɗanda ma ba za ka rayu da su ba, kuma ana tunanin ka ma mutu bayan shekara 18. Amma shi ribar wancan shine wanda sojoji suka fita tunda aka ka suka ce ba za su yi ba saboda ana tsoron su aka ba su dama. DSS su ma suka fita saboda ana tsoron su aka ba su dama. NIA suka fita saboda zalunci ne, saboda shi wannan din kowace ƙasa abin da take yi kenan. Domin wanda Obasanjo ya kawo da ake kira Contributory Pension System a dashin gata, daga Venezuela ya je aro wannan system din. Su kuma suna da ainihin wato mafaka wajen guda hudu. Akwai 410K, akwai Social Security, akwai Local Government Support, sannan akwai pension ɗinka da ka tara.
Na'am.
To mu nan sai ka tara kuɗinka a hannun wato 'yan kasuwa, sai su je su sai Treasury Bill. Kamar misali, ni da nake aiki misali ina da miliyan wajen 40 cikin wa'annan kuɗaɗen. To idan aka bani kuɗaɗe na in na juya su kamar yadda suke juyawa, zan samu kamar 10% idan na sai Treasury Bill a shekara, ka kin ga miliyan kuɗi kenan. To amma PFS din nan masu tara kuɗi suke jadawalin kuɗin, da ƙyar za ka ga $1,000 a cikin kuɗinka, kuma babu yadda za a yi ka san ma me ake da kuɗin. Sannan wa'annan kuɗaɗen su suke juyawa, suna su suke more shekarunka na aiki, su suke more kuɗin rayuwarka, su suke more komai naka. Kuma duk ƙasar da take da inflation dama wannan system ɗin, wannan yanayin ba shi da kyau ga ma'aikata. To muhalli shahid shi ne, duk wanda yake cikin wannan abin to fa zai rika tunanin ya sata. Wallahi idan gwamnati ba ta gyara ba, to duk wanda yake wannan system ɗin, duk kuɗin da ya zo gabansa zai yi tunanin tsufa zai riske shi, sanda babu yadda za a yi fita ya nemo abin da zai ci. Kuma amma hakan an cinye maka kuɗinka, darajar kuɗinka, an cinye maka shekarunka, sai ka yi ritaya, sai ka shekara biyu ba a biya ka ba.
Dr. Ibrahim Sani kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho kan tsarin fanshin ma'aikata a Najeriya. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To hawa an kammala taron kwanaki hudu kan harkokin haƙar ma'adanai na ƙasashen Afirka a birnin Cape Town na Afirka ta Kudu. Tattaunawar da aka yi ta furja'a ne kan makomar zuba jari daga Amurka a harkokin ma'adanan Afirka a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas a manufofin gwamnatin Trump game da batun bayar da tallafi ga ƙasashen waje. sabuwar gwamnatin Trump na matukar sha'awar haɓaka ɓangaren haƙar ma'adinai, a cewar Scott Wardoff, muƙaddashin mataimakin sakataren harkokin waje kan harkokin ma'adinai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Wardoff, wanda ya kasance wurin tattaunawa kan burin Amurka game da albarkatun ma'adinan Afirka, ya ce:
One of the executive orders that the president signed on his very first day in the office.
Wardoff ya ce ɗaya daga cikin jerin umarnin zartaswa da shugaban ƙasa ya rattabawa hannu a ranar farko ta hawarsa gadon mulki ya shafi ma'adinai da batun haƙar ma'adinai da batun sarrafawa akasari a cikin Amurka. To amma idan aka karanta a natse, za a ga cewa umarnin zartaswa ya taɓo batun haɗin gwiwa a matakin ƙasa da ƙasa, kamar yadda ka sani, da kuma haɗin kai da ƙasashen da ake haɗin gwiwar da su. A ƙarshe, ana kyautata zaton za a yi shelar kafa sabuwar gwamnatin Sudan bayan kammala sake ƙwato birnin Khartoum, abinda wasu majiyoyin soji suka gaya ma kamfanin dillancin labarai na Reuters kenan jiya Lahadi, kwana guda bayan da shugaban sojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ya ce zai kafa gwamnati irin ta lokacin yaƙi da gugagun masu sani kan mulki a ƙasar. Rundunar sojin Sudan, wadda ta daɗe tana yaƙi da rundunar aiki da cikawa ta RSF, ta samu wasu nasarori a Khartoum da wasu wurare da dama a 'yan kwanakin nan. Tana mai dannawa zuwa fadar shugaban ƙasa wadda ke daura da kogin Nilu. Rundunar mayakan RSF, wadda ta ce za ta goyi bayan kafa gwamnatin farar hula da abokiyar wato gabarta za ta yi, ta janye biyo bayan ƙarfin da sojoji suka nuna mata daga ta sama da kuma sojojin ƙasa da suka ƙara yawa saboda ƙungiyoyin mayaka masu alaƙa da sojojin waɗanda suka yi ta shiga cikinsu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a ɗan tsakanin nan ne ƙasashen Afirka suka yi kiran gaggauta tsagaita wuta da dawo da tattaunawar Luanda, Nairobi, a tsakanin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Rwanda da ƙungiyar mayakan M23. Kiran ya zo ne a yayin karon farko na babban taron shugabannin ƙasashen EAC, SADC domin lalubo bakin zaren na rikicin gabashin Congo da ke ci gaba da ta'azzara. Ga fassarar rahoton Moses Haviyarimana.
Rikicin na gabashin Jamhuriyar Congo yana ƙara muni ne bayan da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta kwace Goma, wani gari mai muhimmanci a lardin Kivu ta arewa da ke kudancin DR Congo. A ƙarshen wannan mako, shugabanni 14 da ƙungiyar ƙasashen raya gabashin Afirka da ƙungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka sun gana a Dar es Salaam domin warware wannan rikicin da ya ƙi cinyewa sama da shekaru 20. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto shi ne shugaban ƙungiyar ƙasashen Afirka ta gabas da ke halartar taron ƙolin, ya kira ga samar da maslaha ta dindindin.
Our presence here underscores our consensus that the time for action is now.
Haɗuwar mu a nan na tabbatar da duk mun amince cewa lokacin ɗaukar mataki shi ne yanzu. Rayuwar miliyoyin mutane sun ta'allaka ne akan ƙoƙarinmu na tunkarar wannan gagarumin ƙalubale da hikima da fahimta da tausayawa miliyoyin mutane da rayuwarsu da makomarsu suka fada cikin rashin tabbas. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, adadin mutane da aka kashe a cikin hare-hare 'yan tawayen M23 tun lokacin da ta kwace garin Goma ya kai mutane 300,000. Shugabar Tanzania Samia Suluhu Hassan ta kira ga tattaunawa da za ta hada da dukkan bangarori. Kana ta ce tashin hankalin na yanzu yana shafan harkokin cinikayya da zaman lafiyar yankin.
As regional leaders, history will judge us harshly if we remain still and watch.
A matsayinmu na shugabanni, za mu bar tarihi mara daɗi idan muka ci gaba da zuba ido lamarin na ƙararin caɓewa. Haka zalika, idan an bi tsarin amfani da maslahan Afirka domin shawo kan matsalolin Afirka. Kasashenmu na da alhaki na bai daya mu tabbatar da magance wannan matsalolin wanda ke tsananin mummunan tasiri akan fararen hula da basu san hawa ba su san sauka ba. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da mata 'yan fursun 100 ne aka musu fyaɗe kada aka kona su da ransu yayin karya wani gidan yari a goma wanda M23 ke rike da ikon shi a yanzu. Taron kolin kasashen kungiyoyin yankuna biyun ya nemi a fara tattaunawa kai tsaye da dukkan hukumomin kasa da waɗanda ba na kasa ba ciki har da kungiyar 'yan tawayen M23 wanda gwamnatin DR Congo ta kiyarda ta shiga tattaunawa da ita a bara. Dr. Nkere Ntanda shehu malami ne a tsangayar nazarin siyasa a jami'ar Kinshasa.
What is at stake now is the fact that the DRC comes to the table very weak.
Abinda ke nan yanzu shine DR Congo za ta hau kan teburin tattaunawa da rauni sosai inda kungiyar 'yan tawayi M23 mai sabon goyon bayan Rwanda ta mamaye wasu yankunan ta. Kuma ina jin cewa za su iya magana da waɗannan bangarorin biyu kuma idan sun yi haka zai kasance batun raba madafun iko.
It will be about power sharing.
Rikicin na yanzu a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ya saka kasashe makwabta ciki har da Burundi har zuwa kasar Afirka ta Kudu. Yanzu da ake kira ga kasashen waje su shiga tsakani, fatar samun zaman lafiya ta ta'allaka ne akan kungiyoyin rayi kasashen yankunan biyu da kuma yarjejeniyar zaman lafiya ta Luanda, Kenya da ta gaza ta buka wani abin kirki kusan shekaru biyu.
An gaida Baba Yakub Makidi da fassarar rahoton Moses Javier Mana. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a dusar da aka sha'a za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau shirin zai fara duba zargin garkuwa da gonaki da ake wa hakimin yamman Kwantagora a jihar Nejan Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau shirin zai sauka a jihar Nejan Najeriya inda yanzu haka dai wasu ɗaruruwan manoma suka shiga tashin hankali a yankin Tungan Kawo ta ƙaramar hukumar Kwantagora sakamakon wani yunkuri na yin garkuwa da gonakinsu da suka gada tun iyaye da kakanni da ake zargin wani basaraken su yayi. Lamarin da ya faro ne tun daga damunar bara kamar yadda bayanai suka nuna cewa hakimin yamman Kwantagora Alhaji Aliyu Ma'azu da wannan gari na Tungan Kawo yake ƙarƙashin ikonsa ya tara manoman garin ya buƙaci da su bar gonakinsu za a baiwa wani kamfani da ba a ambaci sunansa ba. Amma kuma daga nan sai hakimin ya ɗora musu biyan naira 200,000 ga kowace hekta guda idan har suna son a bar su ci gaba da noma waɗannan gonaki nasu da yawansu ya haura kadada 1,000,000 da aka lissafa za a tara mishi zunzurutun kuɗi har naira 200,000,000. Da yanzu haka waɗannan manoman suka fara bashi naira 36,000,000. Kamar yadda wasu daga cikin waɗannan manoman suka tabbatar wa wannan shiri, Malam Awal Abdullahi shi ne ya fara yin bayani a ƙungiyance a madadin sauran waɗannan manoma.
Sunana Awal Abdullahi, amma wasu sun yi sani na da lawari ɗan gona a nan Tungan Kawon Kwantagora. To abinda an matsalar mu dai manoma ne, kuma noma ne muka gada iyaye da kakanni, kuma ni da na tashi gidanmu noma na san ana yi da kowa wanda ke nan. Noma dai ne sana'anmu a takaice. Muna cikin haka ne iyayenmu gonakin da suka gada muna, to hakika mun ji ana kiran dajin mature dajin mature. Mu dai ni da kullun tashi di dai ban san da wannan maganar ba, amma naji ana kiran dajin mature. To karshe akwai wani lokaci da yazo sai sarkin Sudan ya kira mu wancan mai wafati yace dajin nan da ake kira
Marigayi Sa'idu na Maska.
Sa'idu na Maska ya kira iyayenmu dan ba mu akai ba, yace dajin nan da ake farin na kamfani ya mayamma da iyayenmu shi su je su ci gaba da aikin, kowa inda ya san gonar shi ya je ya ci gaba da aikin gonar shi. To muna nan muna aiki har iyayenmu wansu yanzu duk ba su zuwa daji, mu ne muke zuwa daji. Muna nan dai muna aikin mu ba wani tashin hankali. Sai bara bayan mutane sun fara shukoki a gona sai kuma muka zo muka ji labarin ai ga kamfani ya dawo
shi wani kamfani ne wannan
to mu ba mu san kamfanin ba gaskiya kuma ba mu san wanda a kamfani ba ko ba hali ba sai aka ce mana ya dawo kuma ya zo yana bukatar wurin shi
wane ne ya ce muku kamfani
to mu mun samu labarin ne ga shugabannin mu irin hakimi hakan ga gare shi muka ji sakon kamfani ya dawo
wani hakimi kenan
hakimin garin Tungan Kawo dama walki yana wakiltar mu ne Melehe Tungan Gari da nan kawo to gare shi muka samu labarin kamfani ya dawo yana bukatar wurin shi to muna gana abin kamar wasa muna gana abin kamar wasa har muka ga mutane sun fara shiga daji ana nunnuna musu wuraren mu ana fadin su zo su yi aiki
wannan mutane ne kuka gani
mutane dai ga su dai baki dai ne wasu daga cikin irin tungamawa haka da sauransu sun dai shigo cikin dajin mu ana auna musu wurare ana fadin za su yi aiki bayan alhali wa an su sun yi shuka wa an su sun kone kara za su yi shukoki a gonarsu to muna nan dai muna ganin magana ga ta matsa har daga tan mu suka ji wata ranar da ni da daga ci mun taba zuwa dajin nan ranar wata juma'a muka tarar da ga mutane nan cikin daji an ce wannan dan dinnin kebe ne an bashi halta 50 wannan dan tungawawa ne an bashi halta 50 wannan dan kwanta gure ne an bashi halta 50
cikin gonakan namu
cikin gonakan namu har naga motoci sun fara noma a cikin gonakan namu wa an su gonakan ma an yi shuka suna nome shukokin mutane a takaice dai yace al'amarin ga fa zai baci ko kuma in ce ya baci menene mafita to muka zo muka yi shawara aka ce karshe dai wuraren nan in muna son kowa ya tsaye da shuka a gonar shi to sai mun doke shi kirai aka zo mana aka ce duk helta za a auna kowace gona duk helta da ke gare ka za ka bada 15,000 idan helta biyu ne 30,000 idan helta goma ne za ka bada 300,000 haka dai muka ji muka yarda saboda babu yadda za mu yi ko ba gaskiya ba haka muka ce to mun yadda za mu doka haka aka zo aka auna gonakin mu kakaf a takaice dai aka zo ana karɓar kuɗi to bayan an gama wannan talafa kuma sai aka sake yin kurowa kai wurin nan dai an fasa bada kirai sai da shi za a yi sai da shi za a yi abu kaman wasa muna jin labarin an ce helta za ta yi to 150 kai karshe dai gaskiyan magana aka ce mana helta 200,000 ne 200,000 to abin ga muna ganin dai ba da za mu yi suka zo suna gwama mu suna matse mu har karshe dai suka ce idan ba mu sayi gonakan nan ba to hakika za a sayi mu mai kuɗi gonakan nan
waɗannan manoma dai sun tara tare da biyan mai garin nasu zunzurutun kuɗaɗe har naira miliyan 36 duk a kokarin ganin an kyale musu gonakin su haka zalika wasu daga cikin manoman sun yi bayani ciki har da wata mata mai riƙe da marayu 6 da suke noma a gonar mijinta da ya rastin shekaru 5 da suka gabata.
Man ga asuna na Hafsatu.
Hafsatuwa.
Hafsatun Salihu nan garin Kawo.
Na'am to kina cikin masu wayannan gonaki?
Ina cikin su.
Na'am ke kaman hekta nawa gare ki?
Kaman litta 6 son ka ce son ka auna amma da an ka sake aunawa kuma an ga litta 2 an ka gani. Da yan digoguwa an ka gani.
To wanda me zaki ce game da wannan matsala gashi an gano dai akwai wani abu daban
to abin da ni ce dai gwamnatin nan ta taimaka mana ni dai na dai ba da kuɗi
nawa kika ba da
abin ne basuwa 334 ne basuwa kuma ban da su kuma ina tare da marayu mijina ya rasu
ke wannan gonar take kin gada ne ko ko
na mijina na ya gada na uba ne yana ya gada ya rasu ya ban da su muna duke muna noma an ka can mana kuma ba anda kuɗin nan rancen su ni kuma haɗa yanzu ban biya su ba to sai ga magana kuma ta wado magana nan ba haka take ba haraka nan cutuwa ta to shi yasa ni taho a taimaka mana don Allah da annabi gwamnati taimaka mana amma kai mana da kuɗin mu kuma a ba mana gonakin mu gyara
ke ma shi wannan hakimin shi ne ya karɓi kuɗin nan
gidan shi ma kuma ko shi ya taba kira na ba guda ba in ina san wurin nan wa an sa hada tani a taimaka mini in ni ɗeba masara da a cikin gona in sai suwa an fara kuɗin an ka ce ba ayi haka nan in dai ina sai in ba ni sai za a amsa wurin nan
shi da kanshi hakimin ya kira ki
tabban ba guda ba ma gidan shi na ta yi ba guda ba yana kira na gurin na waza a sai ni ce mishi ba ni da kuɗi ina gani ina faɗa abinci ina tare da marayu an ce to in ba ki da kuɗi za a ba wani sai ni ce to a bari in shiga jama'a ni shiga jama'a nan ranta kuɗin nan nufai kuma har ila yanzu kuɗin nan ban biya su ba don duka masarar nan abin ni samu buhu bakwai ni samu na masarar ni samu wake buhu biyu
Alhaji Ibrahim Kawo abin da ƙorahin mu dai magana gonakin mu ko da muka tashi mun cin mu ayyan mu na noma wurin to muka zo kuma yanzu gashi da baya ga magana ta biyu samu sai gonakin din to shine yanzu dai abin da muke bukata muna neman alfarma ga gona ya taimaka mana ga abar mana gonakin mu manoma bayan hakan ga kuma mun ba da kuɗin da muka ba su kuma muna son mun gona taimaka mana a maida mana kuɗaɗen mu saboda kuɗaɗen da muka ba su a wasu abin da suka ci ba su da shi ko su ma da ce suka yi
yanzu kai kaman kana da hekta nawa a wurin
ni helta 11 gare ni
kuma an ce ka tashi ko kuma
an ce in tashi in ban da kuɗin rambiyansu in kuma da kuɗin rambiyansu in biya
shekara nawa kana nuna wannan hekta 10
shekara yanzu ya kai shekara 40
kuma kai ma ka gada ne
ni ma na gada ne ko da an kahe ni ana noman wurin kuma ni karan kai na yanzu ina ganin shekara yanzu ina 60 ko inhi abinda ake kira mu a korohin mu gona ta taimaka muna a bar mana wuraren mu saboda goma dai mun san mai yi ne kuma ya sa alfarma talakawa to mun nuna talakawa mun kawo kuka ga a taimaka mana a bar mana wuraren mu kuma abubuwan da mun kan ba su a maida mana abin mu
sunana Muhammadu Sani tungan kawo
to Muhammadu Sani kana ɗaya daga cikin masu wannan gonaki dake da wannan korafi
kwarai da gaske ina daga ɗaya daga ciki
saboda kaman kai hekta nawa gare ka
ni helta da garin saboda gidan mu muna da yawa muna da helta ciki da yawa kuma ciki muke ko da aka haihu dai na tashi na aski ana ci ana aiki wannan wurin
na shekarun ka kaman nawa kenan
zan kai shekara 60
to hekta nawa gare ku a wurin
gaskiya akwai bangare guda ma inda muke da helta 14 akwai inda ko auna shi ba a wari ba ta kwanci ma yana helta 25 ko 30
kuma kana cikin wanda suka fara bada kuɗi
muna cikin waɗanda muka bada mu ne ma jagoran mu je saboda kada wurin ya kuce mura
nan kaman kai nawa ka bada
to ni abin da bayar miliyan 3 da yan sauransu
to ni gashi akwai matsala menene ya korafin
to abin da ya korafin mu mai girma gwamna ya taimaka muna saboda mutum ne mai adalci dama muna neman Allah ya kawo mana irin su kuma Allah ya kawo mana muna neman ya taimaka muna ya mai mana da gonakin mu da abin da muka bayar a taimaka muna saboda muna tare da yara abinda a korafin mu kenan mai girma gwamna ya taimaka muna ya dawo mana da gonakin mu tunda mutum ne mai adalci
bayan jin korafin waɗannan al'ummomi ba ta rabata lokaci ba wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari ya kira hakimin yamman Kwantagora Alhaji Aliyu Ma'azu wanda talakawan suka zarga da karɓar kuɗaɗen su da gonakin su domin ba shi damar jin ta bakin sa ga dai yadda suka yi
ayyuka da kusa
Okay, da barka da dare.
Yawa.
Sunana Mustafa Nasiru Batsari daga sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
To.
Allah ina magana da hakimi ne ko? Aliyu Ma'azu.
Eh.
An kai da ya kuɓi don Allah akwai issue da yasa dole sai na neme ka.
Na me kenan?
Akwai wani issue na mutanen tungan kawo da suka zo gurin mu suka danyi korafi akan wasu abubuwa da suka faru na batun gonakin su.
To wannan bayanin kuma ai ba wuri na zaka ji shi ba ko?
To ai sunan ka ya fito cikin bayanan da suke yi to kaga mu dole dai mu ba ku haƙƙin ku
eh to haka ne amma dai komai da komai an muka mu ci amana local government
now
mun magana na wurin
yanzu ba abin da zaka ce akai
to kuma dai ba wannan labari
eh
ba abin da zan iya cewa yanzu sai dai mu saurare su ko
now
na gode
to Allah taimaka
da gaskiya ji ta bakin shugaban karamar hukumar Kwantagora kuma ba nan kadai ya tsaya ba sai da ya dangana da gidan gwamnatin jiha amma saboda karancin lokaci idan Allah kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin abokin aiki na Mustafa Nasiru Batsari ne taimaka shirin ya zo gare ku Mr. Phil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya
biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin ko kuma ci gaban sa da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe labarai a takaice
to a takaicen a Gaza an sake samun wani dan ci gaba a yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas mai cike da sargaiya inda sojojin Isra'ila suka janye daga zangon Nazarim wanda wani dan karamin ziri ne da ya raba yankin biyu hakan ya bai ma Palestinawa damar komawa sashen arewa inda suke da zama a da to sai dai fadan da aka kwashi watanni 15 ana yi ya wargaza akasarin gine-ginen yankin hukumomi a Libya sun gano gawarwaki wajen 50 a wasu kaburbura biyu a yankin Hamadar dake kudu maso gabashin kasar a cewar jami'ai a jiya Lahadi Bala'i na baya-bayan nan da ya rutsa da mutanen da ke kokarin zuwa Turai ta wajen ratsawa cikin wannan ƙasa ta arewacin Afirka wadda ke cike da rudami ranar Juma'a aka samu kabari na farko dauke da gawarwaki 19 a wata gonar da ke birnin Kufura na kudu maso gabashin ƙasar a cewar hukumar tsaro ta wani wato a wani bayani ta ƙara da cewa an tafi gwaji kan gawarwakin
ta masu aro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne ji kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da maimaicin wannan shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya da editor mu na wannan zangon Baba Yakub Makiri, sai Dadi Bulaye da ya bada umarni da injiniyan mu El Zubair. Hawa Sharifi, muku fatan alkhairi, sai an jima ku.